أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Ihya Usunna da ke wannan unguwa ta Fantami a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na Aqra'ul Musallin kusakuran masallata na babban malami Al-Hafiz Muhammad Siddiq Al-Mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci namu a daidai wannan lokaci a daidai giwayen mako irin wannan idan ba a manta ba a darasinmu da muka tsaya nan ƙarshe malam yana mana magana game da aqba'u fiha khilaf istiqbalu al-qibla wa istidbari habi ghairin aw zawj maganar fuskantar al-qibla ko bata baya da bayan gida ko da fitsari to ana samun kusakurai a gungun uwa da yawa wajen rashin kaucewa haka ne manzon Allah ya dassanta hadisi cewa baya halanta a kalli alƙibla ko a bata baya wajen bayan gida ko yin fitsari wannan haramun ne da nassi na shari'a wanda manzon Allah ya hari game da wannan to muna cikin tattaunawa a wannan gabar lokaci cin ma kuma muna ƙara godiya da dan uwa Malam Umar Yusuf wanda makon da ya gabata na samu kaina cikin tafiya wanda ya rike mana majalisin kusan yayi muraji'a darasin da ya gabata Allah ta'ala ya saka musu da alfaika inda za mu tashi yau kai tsaye shine shafi na 16 a wannan littafi kuma wannan shine darasinmu na 12 a cikin wannan littafi insha Allah malike cewa wa zahabat ta'ifatun ukhra إلى أن أمم النهي في حديث أبي أيوب الأنصاري لا يخصص فعله صلى الله عليه وسلم إذا ba manta ba ana magana game da halin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam fuskantar al-qibla ko bata baya a tsugun nuna bayan gida ko na fitsari manzon Allah yayi hani ga wannan domin alfarmar ita al-qibla alfarmar ka'aba domin shine daki mafi daraja a duniya gaba daya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkati mubaraka wa huda lil-alami kuma shine al-qibla al-muslimai kuma Allah yace wa man yu'azzim sha'irallahi fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama alamomi na bautar Allah wannan abu tsoron Allah a zuciyar shi to ma'aikin Allah sai ya hali kai tsaye game da fuskantar al-qibla ko bata baya bayan yayi hali akwai hadisin Abdullahi dan Umar wanda in ba kuma ta ba mu karanta shi a nan cewa wata rana ya je gidan yar uwarsa Hafsa bint Umar sai ya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gidan da yake shiga a gidan Hafsa kamar iyakar lan al-qibla da iyakewa Sham baya shi ne malamai suka kai suka kawo game da wannan matsala din shi ga halin da manzon Allah ya umu an hana kallon al-qibla ko bata ba to sai wa'ansu malamai suke cewa ganin da dan Umar Allah ya mai Allah ya kare yadda da shi yayi wa manzon Allah game da shiga ban ɗakin gidan nana Hafsa bint Umar zaujin nabiya sallallahu alaihi wasallam to yi suke cewa wannan ban ɗaki da ma'aikin Allah ya shiga gidan Hafsa to wannan khususiyarsa ce amma yanda wannan khasul lahu ne la li ghairi kamar wani rangwame ne ko sauki ne da shi aka yi wa amma ba kowa ba amma yanda wannan to shi ne wancan hadisi in jimalan na Abu Ayyuba la yukassisu baya takassisan hadisin Abdullahi dan Umar wajen aikin da manzon Allah yayi fi hadisi ibnu umar a hadisin dan umar Allah ta'ala ya kare dani li anna fi'luhu al-khas la yu'aridu qawluhu al-am lil umma domin aikin da manzon Allah ya kebanci shine fi'luhu khas idan manzon Allah ya aikata wani aiki ya kebanci sallallahu alaihi wasallama to baya mu'arada fito na fito da umarin da ya bayar akwai qaulun akwai fi'lun an fahimta kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai khususiyat nasa kamar aure aure aiki ne yayi to manzon Allah sai dai aure mata guda tara ya koma lahira ya barsu a duniya kuma bayan guda biyu daya ta rasu na Khadija daya kuma sura ba da ita sai dai aure mata guda 11 a ruwaya da tafi yawa a cikin al'umma to kun ga wannan aiki ne amma kibantacce ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da kowa da kowa daga cikin al'umma sa kai dani da sauran al'umma ko da Allah ya bada iyaka amma shi manzon Allah iya da dama ya aure mata sama da 100 ma iya su kuma duk matar da ta zo tace tana son manzon Allah in dai manzon Allah iya santa ko da jarwali ko babu ko da sadaki ko babu to ta zama matar sa sai manzon Allah yake cewa amma wannan khasatan laka min dunil mu'minin amma kai kare kake da wannan dama amma bijanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annaba ba a gane su duk dukiyar da suka bari ƴaƴan su ba su gaje su ko wannan khususiya ce amma ni da kai ko an yi mutum magadan za su gaje shi to irin wannan aiki da malam mai shawai yake mana nuni anan manzon Allah da ya shiga ban ɗakin gidan Hafsa Umar dan Khattab ya gani to wannan kebantaccen aikin sa ne amma ni da kai har yanzu haramcin kallon alƙibla da bata baya yana nan wannan hadisi ba zai baka dama ba ba zai saka samu madogara ba wajen kallon alƙibla ko bata baya wajen bayan gida ko fitsari an bayyana da ke ko kuma ko a cikin banɗaki kuma ko a waje wannan shine abin da malamai suka tabbatar to malai ya ci gaba da cewa a illa an yadilla dalil har in aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mu'arada da maganar sa to sai dai in akwai dalili wannan aikin ba khususiya bace dukkan al'umma za su yi ko manzon Allah baya kishirwa yayi shiru game da hukunci irin wannan duk inda hukunci na al'umma yake manzon Allah baya shiru fadar sa yake duk abin da yayi shiru bai fada ba sai malamai suka ce to wannan aikin khususiyar sa ce dan domin jabda ajalin sa ya ce babu abin da zai kai ku aljanna da dai bayan zarara muku biyar ya kansa haka nan babu abin da zai kai ku wuta da dai bayan zarara muku biyar ya kansa hani iya nan kuma umarni iya nan sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai malai yake cewa illa an yadilla dalil ala annahu arada al-iqtida bihi fi zalik sai dai in hakan ya nuna manzo Allah iya su akwai koyi shi a wannan aiki amma in aiki yayi shiru ko tsin kayo shi aka iya wani abu bai bada doka ba to wannan aikin khususiyar sa ce da kai da ni duka ba a ce ma'aikata ba amma in iya so mu kwaikwayo to zai fada ku yi kaza ku bar kaza sallallahu alaihi wasallam wa illa kana khasan bihi har in manzon Allah bai bayani ba bai ce ku kwaikwaye ni a bangare kaza ba to wannan al'amar ya zama khususiyar sa ce shi kadai shari'a ta ba dama yake to wannan aiki wa kayfa yakunu arada al-iqtida wa yaf'aluhu fi makanin la yaqdiru alayhi fihi ahad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ba ya so a yi koyi da shi a wani aiki kuma ya kebance gunda ba wanda zai gani shi ya aikata wannan aiki kuma ya ce ya yi koyi da shi ba zai yi ba idan kun kula duk abin da malai yake faɗa alai shi ne dan Umar shi labari yake bayarwa ne ya ga manzon Allah ya shiga ban ɗakin gidan ƴar uwarsa Hafsa amma sai ya ga ban ɗakin kamar iya kallon alƙibla abin da ya rawaito kenan ko manzon Allah da ya shiga ban ɗakin ya fito bai ce daga yau wannan dokar ta kallon alƙibla ko ba ta baya ba an soke ta bai fada ba kuma gure yake bantacce ba wanda ya sai ya tsinkayo shi abu sai dai shi ne ba da labari shi ma dan Umar ba ce a ban ɗakin ya gaji ba siffanta ban ɗakin yake abin jiwa galan shi ne malaki ta ta yaya manzon Allah zai so a yi koyi da shi kuma ya shiga wani gunda ba idon da yake kallon sa a cikin ku duk wanda ya shiga ban ɗakin kibantaccen ku ne ai har sai ya gama biyan bukatar sa na zai fito wal haqqul ladhi namilu ilayhi shi ne malam min shawo yake cewa gaskiya abin da muka karkata zuwa gare shi wanda ilimi da malamai suka karkata zuwa gare shi huwa annafi ilahu sallallahu alaihi wasallam kasan bi imma an ga manzon Allah ya shiga ban daki wanda kamar iya kallon alqibla to wannan aiki ne ki bantacce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma yace wannan magana wa illa fala kibata litafriqi bainal bunyan wal fada malace in kuma maganar ba haka take ba to ba wani kima ai tsakanin ginannan ban daki da yin bayan gida kuma a waje diddi alqibla alqibla ce dai da kana cikin bayan gida ginan ne da kana waje ban a waje ga gunda ba ginannan kuwa ai diddi alqibla ita kadai ce ne kuma alfarmarta tana nan kuma ita aka hana a kalle ta ko a bata ba Simali ya ci gaba da cewa li kauli Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma fadin Jabir dan Abdullah Allah ta'ala ya kare da su wanda yake cewa nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi hani an nastaqbila alqibla bi bawlin mu fuskanci alqibla wajen yin fitsari ka kalli alqibla direct ka tsugunna ka sanya al'auraka tana kallon alqibla wannan haramun kuma gaskiyar malam mai shawi jama'a da yawa har yanzu suna aikata wannan aiki wa an su ma ba su dauka laifi bane ba duk inda ya masa kai tsugunawa zai bi alqibla ce ba ta baya yi gaba ya ba ta mai damu ba kuma irin wannan al'amuran su ne fahimtar addini kuma su ne zama akan sunna daqiqatul umur irin yadda manzon Allah ya kasance wajen gabatar da aiki a rayuwarsa ana so dukkan musulmi ya dinga koyi da shi a irin wannan al'amura domin al'amura ne wanda su ne tushen addini malike cewa fara'aitahu qabla an yuqbad bi amin shi Jabir bin Abdullah Allah ya kare da shi yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara daya kafin Allah ta'ala ya karbi rayuwarsa shine qabla an yuqbad bi amin kafin Allah ya karbi rayuwarsa da shekara guda yastaqbiluha akwai lokacin da shi Jabir ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alqibla ko ya bata baya a ɗaya daga cikin biyan bukata ne sai malike cewa falau qulna bi anna fi'luhu mulazzamun lana da dai zamu ce aikin da manzon Allah ya wajen kallon alqibla kamar yadda Jabir yake faɗa aiki ne da ya lazimce mu la asbaha al'amru mubahan fil bunyan wa ghairihi to da an waye gari kallon alqibla da bata baya a ban daki gidan ne ko a waje ya zama halal amma har manzon Allah ya koma ga Allah bai halatar da abin ba aikin da yayi akwai yiwuwar larura an ce ad-daruratu taqdur bi qadriha ita larura ana daukan ta gurgudan irin yadda ta zo yanzu misali haramun ne mutun yayi sallah a tsaye afwan a zaune idan mutun lafiyar sa kalau yace zai yi sallan farilla a zaune to sallah bata yi ba amma idan garura ta sa yi sallah a zaune da larura ingantacce a shari'a sallar su ta yi idan ka kaucewa alqibla da gangan ka kalli kudu ko arewa ko yamma kai sallah da gangan sallar ka bata yi ba amma in kuskure ne sallar ka ta yi ko kuma in haka abin ya lazamtu gare ka kamar malamai suna cewa kamar misali sallar da yake a fagen yaki idan kun fuskanci abokan gaba kuna tunanin za su hauro muku kun sa matsaranku a hu iska juya ko kuma kuna sallah kuna kallon alqibla suka biyo ta bayan ku to malamai sun ce za ku iya juya kallon inda ba alqibla ba ku ci gaba da sallar ku kun ga wannan larura ta sa an kauce alqibla kuma sallah ta yi idan misali a kuna sallah a jeji ko a halin tafiya sai kuke jin motsin barayi ko an su mugaye a bayan ku ko kuma kun sa gaba kuna sallah alqibla shari'a ta ce ku dawo ku kalli inda kuke jin motsi kuma an kun ida sallar ku a wani rayin ta yi to wannan shine ad-daruratu taqdiru bi qadriha amma in ba daidai kun irin waɗannan abubuwan ba ka kaucewa alqibla da gangan kai sallah ka bata yi ba a fahimta to shine anan malai yake cewa irin abinda manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallama to wannan wani aiki ne wanda akwai yiwuwar larura ce ko wani abu wanda la muhala sai hakan ta faru manzon Allah yayi amma ba iya nufin aikin sa ya halatar da wannan aikin ba tunda da halatarwa ce da doka zai bayar akwai hadisi ai nasibu qur'ani ma akwai nasibu da masu bai idan qur'ani ya soke wani hukuncin baya ya ci dusi ya zo da wani madadin sa da Allah ta'ala yake cewa walladhina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan sayati wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayr ikhraj da yake magana ta kabar mata bayan mijin su ya mutu su zauna a gida shekara guda kada su fita sai sun gama ta kaba shekara guda to da musulunci ya soke wannan dokar ayatan nan ana karanta ta rubobi amma sai qur'ani ya zo da wata doka walladhina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhurin wa ashra kun ga da aka soke wacce dokar ba a yi shiru ba sai aka zo da wata sabuwa to haka nasibul masugiki aikin manzon Allah da ya halatar da kallon alqibla ko ba ta baya ba shiru zai yi ba duk da yayin aikin to sai yayi magana amma bijo ga to wannan shine abin da malaka su fahimta cewa aikin sa akwai yiwuwar akwai abin da ya bujiro wanda ya kallafa masa bisa larura hakan ta faru gare shi ba dan wai ya halatar da abin ba kamar yadda malami suke tabbayi a malaka cewa wala kima litafriq liumumil fi'lihi sallallahu alaihi liumumil fi'li fi hadith jabir radiyallahu anhu to ba wata kima ai ba wani daraja tsakanin bambantawa tsakanin ka kalli alqibla a cikin bandaki ko a waje in dai alqibla daya ce ba wani bambanci ai da cikin bandakin da wajen duk daya ne kuma hadin duk iyakan kowa kamar da malami suke biya ne malai ci gaba da cewa wa qala ibn al-arabi abubakar al-qali ibn al-arabi al-maliki Allah ta'ala ya masa rahama wal muktaru yace abinda muka fa zaba mu injimalan abubakar ibn al-arabi al-maliki Allah ya masa rahama yace cha wallahu al-muwaffiq Allah shine mai datarwa Allah shine ke dora mutun kan dacewa annahu la yajuzul istikbal wal istidbar fi sahara wala fil bunya wannan qaulin ibn al-arabi yake cewa bai halatta mutun ya fuskanci al-qibla ko ya bata baya a cikin bandaki ginene ko a waje gunda ba bandaki kuma wannan malamin umda ne a cikin mazhabar malikiyya dan tafsirin sa iya cikin manya-manyan tafsir a cikin mazhabar imam malik bin anas Allah ya masa rahama malami ne na fiqh wanda dukkan dalibin ilimi inda iya bincike kan mazhabar imam malik ya san da wannan sai ya ci karo da shi malami ne sananne ba boyayye ba malai ci gaba da cewa a li'anna in nazarna ila al-ma'ani har in mun lura da kyau zuwa ga ma'anar da manzon Allah yake su dora mu aka faqad bayyana anna al-hurma lil-qibla to manzon Allah ya haramta hakan domin alfarmar al-qibla al-qibla tana da alfarma tana da daraja kuma iya ɗaya daga cikin abin da ya daga ƙasa mai tsarki shine ajiye wannan ɗakin Allah da Allah ya yi a garin inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkati mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim har ma wa'an su daga cikin malaman musulunci suke cewa haramin makka da haramin madina ba iya na ƴan saudiya bane kawai na musulmin duniya ne gaba ɗaya da doka ake ta musulunci lokacin da manzon Allah yake nan ko sahabbai suna nan haramin makka da haramin madina ba wani wanda zai bi kirji yace na sani na musulmin duniya ne gaba ɗaya an fahimta shi yasa kun yake da alfarma yake da kima shi yasa qur'ani yace in kai nufin aikin zunubi a wannan haramin din kai niyya kawai baka aikata ba sai Allah ya ma azaba wa man yurid bi ilhadin bi zulmin sai Allah ya nuzukuhu min azabin alim duk wanda ya niyyar aikin ta'addanci a garin maka ko a garin madina bai aikata ba sai Allah ya kama shi ya mai azaba matsananciya haka Allah ta'ala ya nasanta a cikin suratul hajj an fahimci wannan amma duk da haka sai ga a yau wasu ana daukan su haya suna zuwa saudiya suna fasikanci wani ya je saudiya da niyyar sata wai domin hasara da tadiwa ya ji harami ana dawabi shi kuma iya sani iya satar kai ya muta ko wata mata a dauke ta da je saudiya ta zama to fasika a ci ta dinga fasikanci a ƙasa mai tsarki ko a dau wani a kai shi a dinga luwati da shi a ƙasa mai tsarki kuma in ka kasa aikin nan kashi 10 kashi 7 ɗan Najeriya da suke su ɗan Najeriya da suke domin neman duniya da neman mulki da neman mugari. Akwai wanda wani malamin mu yake ba mu labari cewa wani bokan sai ce abin nan da kake nema ba za ka same shi ba har sai ka dau saurayi matashi kun tafi Saudiya ka je gunda kana kallon ɗakin Allah mai alfarma kuma kana luwadi da shi sai ka haka zanan bukata kaza ta biya kuma sai dai akwai ai hotel nan Dabda Harami ya suna sama adda Dabda Harami wannan babban da yan siyasa suke taruwa a cikin sa Daru Tauhid nake so ce Daru Tauhid to an ce kana cikin sa hotel din kana kallo Ka'aba domin iya daura da Ka'aba an ce nan ya kai matashi suke fasu ƴanci ya kallon Ka'aba kamar yadda boka ya bashi umarni kaga wannan ai tabewar ta kai tabewa hasara ta kai hasara gunda Allah ya ce idan kai nufin mummuna abun Allah ba zai barka ba nufi kai a zuciyarka ko Allah ba zai bari ba kamar yadda kuma aikin lada abun ya fi ko ina yanzu idan ka je Saudiya kai sallah raka'a biyu a haramin Makka idan ka je masallacin da bai sai kai sallah raka'a dubu ɗari baka samu ladan raka'a biyu na haramin Makka ba idan ka je haramin Madina kai raka'a biyu sai kai raka'a dubu a gunda ba haramin Madina ba idan kai sallan azhar da la'asar da magariba da isha'i da asuba a haramin Makka to idan ka dawo kasar ku sai kai shekara sama da ɗari ba kama wannan ladan ba sallah ta yi ne guda ɗaya kawai domin alfarma da daraja da Allah ya zuba wa an fahimta to kaga in ladan abu Allah ya ɗaga darajarsa wajen aikin lada da kusanci ga Allah to haka nan alfarmarsa ko mai girma ce zunubi abunsa ya lunku a kan gunda ba shi ba ai kamar Ramadan ne ƙimarsa da darajarsa abun Allah ta fi sauran watanni saboda ka aikin lada a cikin sa riba gashi aiki yanda aikin zunubi a cikin sa ima Allah baya ba saboda ka kasa mai tsarki kasa ce wanda take da albarka da yawa yasa manzon Allah ya ce da duniya kaf za ta lalace a rasa mutumin kirki to in ka je haramin Makka da Madina sai ka samu mutumin kirki yace da duk duniya za ka rasa inda ake musulunci na gaskiya idan ka je haramin Makka da haramin Madina sai ka ga ana musulunci da gaskiya haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma yace mutanen Makka da mutanen Madina ba mai son su sai mai imani ba mai kin su sai munafiki duk mutumin da kaji iya zagin Saudiya iya cewa wahabiyawa ne yan ta'adda ne masu tada hankali ne to manzon Allah ya ce munafiki ne duk mutumin da kullun aikinsa su kan mutanen Makka su kan mutanen Madina ba a ce ba sa kuskure ba suna yi mutane ne ba masumai ba ne amma lalacewar da duk ko ina zai lalace a duniya to Allah ya lamin cewa na gunsu ya samu mutumin kirki ƙasa ba duniya ba za a tashi ba za a rasa mutanen kirki masu yi don Allah a Makka da Madina ba ko manzon Allah ya ce duk fitinar dujan ba inda ba zai karaɗa ba a duniya a cikin kwana 40 da zai yi amma manzon Allah ya ce bai isa ya shiga Makka bai isa ya shiga Madina za a sa mala'iku su kewaye garin bai isa ya shiga ba wannan ko iya da alfarma ƙwarai da gaske to shi yasa shari'a ta ce karka kalli alƙibla wajen bayan gida karka bata baya wajen bayan gida karka fuskanci alƙibla wajen fitsari karka bata baya wajen fitsari mu kiyaye wannan ko a gonarka kake aiki to ka kiyaye in za ka yi tsugunu karka kalli alƙibla karka bata baya ka kalli inda ba ita ba ko kudu ko arewa wannan shine shari'a kuma iya cikin martabawa kuma iya cikin abin da zai ƙara ma tsoron Allah iya cikin abin da zai ƙara ma imani iya cikin abin da zai ƙara ma son addini da son kima ta musulunci Allah ta'ala ya samu da ci Malik ce cewa wa in nazarna ila asa fa in hadith abi ayyub al-ansari am fi kulli mawdi wancan hadisi na farko da manzon Allah ya faɗa yace yayi hani to hani ne am ya hau kan kowa kuma kowane ku shi ne fi kulli mawdi a cikin ban daki ko a cikin ko a waje mu'allil bi hurmati al-qibla wanda iya bayani ne wajen alfarmar al-qibla ne wa hadisu bin umar radiyallahu anhuma hadisin abdullahi dan umar Allah ya kare da su la yu'aridu ba zai fito na fito da hadisin jabir ba wala hadisi Jabir li arba'ati awjihin. Hadisin Jabir ba zai fito na fito da hadisin da manzon Allah ya hari ba da fuskoki guda hudu. Ahaduha, fuska ta farko, annahu qaulun wa hadha ni fi'lan. Abinda manzon Allah ya fada wajen hannun kallon alqibla ko bata baya, magana manzon Allah ya da bakin sa, kar ku kalla, kar ku bata baya. Amma abinda dan Umar da Jabir suka ce sun gani, aiki suka yi ba je suka yi ba. Manzon Allah sun gani shi ne a aikace, ba shi ya fada da bakin sa aikata ba. Wala mu'arida bainal qawli wa fi'l, malici kun ba cin karo tsakanin magana da aiki. Ita magana ita ce abin da take bada doka a yi ko kar a yi, amma aiki wani lokacin larura tana sa a yi. A bayyana kamar ga abubuwa da jewa mun ka misali, akwai aikin da larura ce za ta sa ba dan an halatar ma, in ba wannan larura ce ta sa kai ba haramun ka aikata, amma larura ta tira saka kai saboda kai izina a dauka izina a gurin shari'a, magana ba aiki ba. Shi aiki akwai lokacin da larura za ta sa ya aikin da ba haka ake so a yi shi ba, amma bisa tsarin larura sai a yi shi kuma a karbi shi. Amma har in dai abu ake so ingantacce a shari'ance, a samu kaulun, a samu umarni cikin maganganun sallallahu alaihi wasallam. Sai maliki cewa athari na biyu, annal fa'il la sigata lahu, shi aiki ba shi da wata siga ai, wa inna ma huwa hikayatu hali, hikaya ce dan Umar, hikaya ya bayar, shi ma Jabir hikaya ce, labarin suke bayarwa. Amma ba su ce sun ga manzon Allah ido da ido ya tsugunna iya kallon alqibla ko iya bata baya ba. Sun ce da ban ɗakin da ya shiga kamar an gina shi iya kallon alqibla, shine hikayatul hali wa hikayatul ahwal, duk inda hikaya take a yanayi, mu'aradatul lil a'dhar wal asbab, to tana iya fuskantar uzuri da sababi. Akwai uzuri, yanzu misali ka kai yan kodago gona suna ma aiki, yan kodago ɗaya daga cikin su yace shi fa aiki nan ba zai yi ba, sai ga su yo masa, sai ga su mai ta ba su gani. To yanzu idan ka je shago ko ka tura yaro domin kana kwaɗayin shi ɗan kodago ya ma aiki, ai za ka sai mai wannan sigari, ka haɗa da goro da ruwa da abinci kai masa. Yanzu kawai idan na ganka da sigari a hannu, ga za ka tafi gona sai cewa na mashayin taba ne. Ka gona yi da hikayatu hali, amma da na ganka a zaune dirishin kana shan sigari zan iya ba da labari kai mashayin taba. Amma dan na ganta a hannunka kana tafiya, ban taba ganinka ba, halayyar ka bace ba zan ba da shi da kai mashayin sigari ba, amma na ganta a hannunka, ki wani yi da hikayatu hali. An fahimci wannan? Ko wani abu wanda akwai laifi kai shi, larura ta saka afka masa a lokaci guda, ka wuce ba tare da ka dawo ta kansa ba, to irin wani shine hikayatu hali wanda tana fuskantar uzuri ko sababi. Wal aqwal la muhalla fiha min zalik, amma maganar da manzon Allah ya faɗa ba ta buƙatar wani uzuri ko sababi. As-salis na uku, annal qawlu shar'i mubtadi'un, manzon Allah magana yayi kuma shari'a tana buƙatar umarni a wajen magana, ku yi kaza ko ku bar kaza. An fahimta? Wa fi'luhu ada, kuma aikin da manzon Allah ya aikata na wannan al'amarin al'ada ce. Kuma ne ce wa shar'u muqaddam 'ala al'ada, ita kuma shari'a gabatar da ita ke akan al'ada, duk inda shari'a take ita ce a gaba sannan al'ada ta biyo baya. Ar-rabi'u na hudu, anna hadha al-fi'l law kana shay'an law kana shar'an la tastatiru bihi, aikin da manzon Allah ya yi da Jabir ya faɗa da Abdullahi da Umar Allah ya ƙara yadda da suka faɗa, da dai aiki ne a shari'ance da manzon Allah bai buye shi ba, magana ma ta ƙare kawai shi. In dai da doka ce ta halattarwa, to da manzon Allah bai bar kofar abu ba sai ya faɗa da baki shi, tunda umarnin kar ku yin faɗa yi da bakin sa yi, saboda ka inda an halattar to zai ce daga yau kuma wacce dokar an ɗauke ta an halattar, amma manzon Allah bai wani bare kuma ga Allah. Sai maliki cewa wa hadha iktiyaru ibni taymiya, wannan magana ta cewa har yanzu haramci iya nan a cikin ban ɗaki da kuma waje, haka Ibnu Taymiya ya zaba a cikin maganganunsa, musamman a cikin iktiyar nasa, iktiyar nasa. Haka nan Ash-Shawkani, Imam Ash-Shawkani shi ma iya cikin wanda ya zabi wannan ra'ayin, cewa da cikin ban ɗaki da waje duk ɗaya ne an haramta wa musulmi kallon alƙibla ko bata baya wajen fitsari ko bayan gida, a cikin littafinsa As-Sayl al-Jirar. Haka nan Albani a cikin lissafin Tamamul Minna, haka shi ma yake
Imam Nasiruddin Albani Allah Ta'ala ya masa rahama yace shi ma zabin sa kenan haramcin iyanan har yanzu har ila kiyami sa kallan alƙibla da bata baya wajen bayan gida ko fitsari haramun ne wa gairihim da waɗansu malamai muka mutawa magana ta mutum fili ko to wannan duk mala ya kawo ra'ayoyin malamai duk ahlus sunna yake ce masa ibnu taymiya ya faɗi magana to sai ba ta yadda shi indai ahlus sunna ne an ce ga abin da shekul islam ya faɗa game da mas'ala to a galabiya a cikin kashi 100 na masail nasa to kashi 95 iya samun goyen bayan malamai sunna gaba ɗayan su akwai dan gurabe daya biyu haka wanda a matsayin sa na dan adam iya kuskure ba ma asubi bane amma jumhur kaul nasa iya daidai da abin da ahlus sunna duniya suke ka to wannan zabe sa ne ga Imam Shawkani ga Imam Nasiruddin Albani duk sun tabbatar da wannan magana so da kalu bale gare mu da iyalan mu mu kiyaye kallon al-qibla da bata baya wajen su gonnan bayan gidan ku misali duk mutumin da yake ganganta wannan aikin bayan ilimi ya zo masa akwai yiwuwar samun la'anta daga Allah subhanahu wataala akwai tsinuwa da kwashewan albarka har in kana ganganta irin wannan al'amur abin da wannan Allah ta'ala ya samu da shi gaba ta gaba aqba'u inda da wudu kusa koran da musulmai suke aikata a wajen alwala an gama da maganar sarki gaba da yake maliki ce awwalan na daya aqba'u la khilafa fiha kusa koran da ake aikatawa cikin alwala na babu kila babu sabani kowane musulmi kowane malami daga cikin malaman musulunci ya yarda wannan abu kuskure ne ba ɗaya daga cikin malamai da ya bada goyen baya shine aqba'u la khilafa fiha na farko at-talaffuz bil niyya furta niyya nawaitu ada al-wudu'i li salati az-zuhri yawm al-ahad a misali yake akwai masu fadar wannan he an fada ranar ma an kasuwa ce take ci fi a fadin sa kasuwar dukku ko kasuwar kunu da sauransu wannan kadan kuskure ne ko bid'a ne ita niyya ba a furta ta ba a furta niyya shekul islam ya ce at-talaffuz bin niyya bid'a duk inda aka ce ayi niyya to ba a furta ta da baki ita niyya wani aiki ne kudiri a zuciya kawai zuciya ce take kudirin niyya ba baki ba a fahimci wannan at-talaffuz bin niyya ka furta niyyar yin alwala ko yin sallah nawaitu nawaitu din nan duk bid'o'i ne duk inda ka tantance nawaitu kaza da kaza a furta da baki to shari'a ba ta tabbatar da wannan ba niyya mahalluha alqal ba ka suka ci wa niyyatu mahalluha alqal haka ma malai rubuta gashi ita niyya mahallin ta zuciya ce niyya mahallin ta zuciya ce wa hiya min al-hurud allati la yusihu shay'in illa biha ita niyya ba wani aiki na farilla ko nafila da zai inganta gun Allah sai da ita yasa hadisin cin na innamal a'malu binniyat wani malam yace shine kusan sulusud din gaba daya shine kaso daya a cikin kaso ukun da addini yake da shi babu inda wannan hadisin ba zai aiki ba babu wannan hadisin jami'in ne hadisi ne jami'a duk wani aiki a musulunci iya buƙatuwa zuwa karanta wannan hadisin innamal a'malu binniyat wa innamal kulli imrin ma nawa dukkan aiki suna da niyyarsu kuma dukkan dan adam akwai abin da ya niyyata wajen gabatar da aiki Allah ya riga ya gama da mu'awana ya ci gaba da cewa faman kana da hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana da hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila mahajir ilayhi in kai hijrarka dan Allah dan taimakon addinin da manzon Allah ya zo da shi to Allah zai baka lada in kai hijira dan duniya ko dan wata mace da zaka aura to hijrarka tana rate kan abin da kai hijira a kansa duk aikin ibada ka dora shi a wannan mizan ko sallah ko karatun alqur'ani ko sadaka ko kyauta ko tawadu ko menene wannan shine mizanin auna shi in lillahi wa rasulihi ne to ladan ka iya ga Allah ga manzansa in kuma dan duniya ne to aikin ka Allah ya makala shi duk abin da kai da manzansa shikenan magana ta kare خلاص shi kuma Allah ba a masa wayo Allah ba a boye masa komai inna Allah la yakfa alayhi shay'un fi al-ardi wa la fis sama duk abin da kai to Allah ya san niyyar da kai abin kuma da wannan niyyar Allah ta'ala ne baka saka idan kai aiki dan Allah Allah ya sani idan ba dan Allah kai kuma Allah ya sani kuma sakamakon ka shine Allah zai ma abu baliya saboda kai ya mu kyautata da yoyo kuma Allah ta'ala iya taimakon dan adam sakamakon niyyarsa in take ku akwai wani bawon Allah yazo zai mutu manzon Allah ya je kansa iya dab da mutuwa sai manzon Allah ke ce me kake zato tsakaninka ga Allah me kake zato in ka mutu Allah zai ma sai ce rahmatu a zuciyata na kudiri ubangiji zai marhama sai manzon Allah ce an tafiya kana cikin rahmar Allah zuciyarsa ce ga waɗancan mutane da imamu Nawawi ya kawo su kuma suna cikin hadisan da imamu Bukhari da Muslim suka tare su hadisin wanda suka taho suna tafiya suka yi kogo dutse ya zo ya rubi su so kasa fitowa sun yi wa kowa daga cikin su yayi aiki da kyakkyawan niyya kuma suka yi tawassuli da aiki kuma Allah ya biya musu bukatunsu daya iya da mahaifa ya bi su dan Allah kuma Allah ya san dan shi daya ya kaucewa zina duk da iya son matar Allah ya san dan shi ya kaucewa wannan zina daya dukiya ta zo masa iya da dama ya mallake ta zama tasa amma ba tasa bace ya wada daga dukiya sai ce wannan ba tawo bace kuma Allah ya san dan shi gaba ɗaya Allah ya ba su mafita saboda ka karkare da kankantar aiki karka duba girman sa kai kike kai da kyakkyawan niyya kai da kyakkyawan niyya hatta irin wannan abubuwa da muke cikin su a yanzu harkar shugabanci ne harkar kaza da kaza da kaza duk abin da dan adam zai shiga da kyakkyawan niyya ko takara zaka yi ko kasuwanci zaka shiga ko aikin damara zaka shiga wallahi kai ga kyakkyawan niyya sai Allah ya jibge ka amma in ka shiga da wata abu ba niyya mai kyau ba Allah sai ya zare ta maka rayuwarka sai barka da baraka kawai niyya tana taimakon dan adam niyya in ta kyautata Allah iya ka taimakon sa cikin al'amari kai dan Allah sai Allah ya dafa ma amma kar ka shiga da wata munufa ai dan kaza zan shiga dan na nuna tsawa da iyakar su dan nima ne ka fada da ka fada da suwa ne dan nayi kaza dan suwa na sun yi kaza zan yi kaza wallahi sai Allah ya barka da wayan ga kawai duk taimako da tallafi sai Allah ya jige ma saboda ka Allah ba a masa wayo mu inganta ne yoyin mu ya yawa sai malin ke cewa a aiki gaba ɗaya baya inganta illa bi nasi da niyya sai niyya ta inganta sannan aiki inganta wala yajuzu talaqudu biha sai malin ke cewa baya halatta a furta niyya ai furci da ita baya halatta لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ba taba samu wata magana daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi at talaffuz biha ba taba samu magana daga manzon Allah ko daga sahabbansa ba wajen furta niyya a furta lafazin ya fita fili la fi hadisin sahihin wala da'if ba hadisin sahihi ba hadisin da'if kai wala an a'immatul arba hakanan waɗannan malaman guda hudu imam abu hanifa imam malik imam ash-shafi'i imam ahmad bin hanbal duka ba wanda aka rito a gare shi akwai at-talaffuz bi niyya babu ita kaga in mazhaba ma kake bi an gama da waɗannan sune malaman mazahib ba rawayi da aka samu daga gare su an yi furci wa niyya babu ita qala ibn taymiyah malik ibn taymiyah yake cewa watajibu niyya li taharatil hadd hatta tsarki hi da haratul hadisi al-akbar wal-asl al-hadisul akbar kamar abin da ya shafi janaba ya shafi wankan haila ga mata da wankan libas su ne al-hadisul akbar al-hadisul asgar kamar tsarkin bayan gida ko fitsari ko maziyi ko wadiyi wanda shi ne al-hadisul asgar to kowane ɗaya daga cikin waɗannan iya buƙatar niyya janaba ta kama ka zaka shiga banɗaki da wace niyya zaka shiga mace ta kammala jinin al'adarta za ta shiga banɗaki ta yi wanka da wace niyya za ta shiga ta gama jinin haihuwarta ta haihu jinin ta haihuwa ya tsaya ta shiga banɗaki za ta yi wanka da wace niyya za ta yi ka yi fitsari kana ka ɗauko ruwa za ka yi ɗahara da wace niyya za ka yi da niyyar ɗahara za ka yi ko da niyyar wanke kazanta za ka yi ka zo zaka yi alwala wannan alwala zaka yi ta dan ka wanke jikinka ka ji sanyin jikinka ko kuma zaka yi ta ne domin kai aikin ibada wannan shine abin da malaka ke faɗa wa dukkan hatta tsarki da gusar da jinasa da wanka na annabi shari'a duk suna buƙatu niyya gaba da su lal hadas lal hadas ma alaka min najasati abinda ake nufi da hadas shine abin da yake da ta'alluki da najasa shine al hadas wa huwa mazhabu jumhur ulama kuma wannan shine magana ta mafi yawa daga cikin malamin ijmal wala yajibu an nutu biha sirran bittifaqi al a'imma al arba'a da ittifaqin malaman nan guda hudu sun ce baya zama wajibi kai furuci da niyya ko aboye ne ba bai ko aboye abinda ake bukata zuciyarka ta gaskata abinda zaka yi wannan shine ake bukata gani a kawai malam ke cewa wa haza wa shazza ba'd al mutaakkiri amma akwai wa'ansu daga cikin malamai wanda suka zo daga baya sun fice shine shazza ma'ana sun fita daga cikin jumhur na malamai fa aujaba nulqu biha wa an sun ce wai wajibi ne ma kai furuci da niyya malici wa huwa qat'un wannan ganganci ne mukhalifu lil ijma wanda ya saba wa ijma'in malamai gaba ko da ka ci karo da irin wannan to ga irin hukuncin da bale musu ana yan ganganci ne kuma abin da suke ba addini bane domin sun saba wa abin da manzon Allah ya zo da shi kuma sun fa saba wa jumhur ulama amma idan nan niyya a zuciya ake ba a furtata kuskure ne biyu adamu zikri fi awwalihi wa akhirihi rashin ambaton Allah a yayin da zaka yi alwala tun daga farko har ƙarshe kowa ya tambaye kansa sau da dama muna alwala muna surutu ne kawai musamman alwala da ake yin ta a waje kana hayaniya kana alwala har ka gama ba za ka ambaci Allah a alwala ka ba to wannan kuskure ne mai girman gaske kuskure ne amma yin wannan adamu zikri fi awwalihi wa akhirihi rashin ambaton Allah a cikin alwala a farkon ta har zuwa ƙarshe kuma ambaton Allah ne shine kace bismillah ana so idan zaka fara alwala ka furta bismillah idan ka manta a farko a cikin alwala kace bismillah kafin je ka gama ka ambaci Allah cikin alwalanka wannan ya inganta manzon Allah ya zo da wannan sai malik ke cewa wala yaqumu wa ya'malu bihi illa man rahima rabbi ba wanda yake tsayuwa wajen ambaton Allah ya aikata aiki da shi a cikin alwala illa man rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya ji kansa zaka tara masu alwala 100 da wahala ka samu 5 masu cewa bismillah za su fara alwala mu fada wa kanmu gaskiya ba mu fada wani koyi da hayaniya ma zai gama alwala zai da ihu da buga waya da ajiye waya haka zai gama alwala tace ko manzon Allah ya ce kullu amrin zibalin lam yabda bi bismillah fa innahu abtar duk aikin da ake neman Allah ya sa masa albarka aka yi shi ba bismillah to wannan abun ba shi da albarka abun mai yankin albarka ne mai yankin albarka ne ku duba hatta cin abinci manzo Allah ya ce kace bismillah hatta yanka dabba kace bismillah kai hatta mutun ya kusanci iyalinsa manzo Allah ya ce yace bismillah har Allah in ya kaddara samun karuwa a wannan to manzon Allah ya ce lam yatruhu shaytanu abada abinda Allah ya kaddara muku samu to shaytan ba zai cutar da shi ba har abada ita bismillah neman sanya albarkar Allah ne a cikin duk abinda kace bismillah kamar kana ce Allah samun albarka a ciki Allah imin albarka ko ba mai yin albarka in ba Allah ba Allah ne kadai yake da iko yawa ba albarka Allah ke mana albarka to lalle ilallah ambaton Allah cewa bismillah abu ne mai muhimmanci a wajen yin alwala wanda malai ce da yawa daga cikin mutane ba sa yi sai wanda Allah ya jibe shi wa mu'azzamun nas yatrukunahu da yawa daga cikin mutane ba sa aikatawa suna kaura cewa ba sa yi alama fihi minal haddi was sawab alhali ana kwadaitar da su kuma ga lada a ciki kuma ba wani aiki bane mai wahala kace bismillah ba shi kira akwai kwadaitarwa akwai lada da sakamako amma duk da haka mu'azzamun nas yatrukuna da yawa daga cikin mutane sun kaurace ba su yi fa an abi huraira malaci ga hadisi daga abu huraira Allah ya kare da shi kale ki cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman la wudu'a lahu babu sallah game da wanda ba shi da alwala wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi ta'ala alai haka nan babu alwala game da wanda bai ci bismillah ya ci alwala sa amma idan akhrajahu ibn majah wa imam ahmad wal hakim wal bayhaqi hadisi ne ingantacce ibn majah imam al hakim bayhaqi duk sun fito da shi hadisi ne mai inganci hadisin abu huraira radiyallahu anhu duk wanda yayi sallah ba shi da alwala ba shi da sallah duk wanda yayi alwala bai ce bismillah ba manzon Allah ya ce ba shi da alwala ya zabi jaro na kusura to a dauka mara gyara kawai shi kenan wa qad za'afa shaukani fi sailil jirar imamu shaukani cikin littafin sa sailil jirar mujalladi da dai shafi ne 77 ila al qawl bi jibi tasmiya shi ya ce kace bismillah ma dole ne ya rola dole ne kawai ba mu sahabi bane dole ne yayi magana wajen wajibcin at-tasmiya cewa bismillah yayi rola wakala zaba ila wujub daga cikin wanda suka tafi kan wajibcin cewa bismillah ya alwala akwai al-atra wa zahiriya wa ishaq bin rahawiya wa ihdar wa yatin an ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala akwai al-antara akwai az-zahiriya akwai ishaq bin rahawiya akwai ɗaya daga cikin ruwayoyin imamu ahmad bin hanbal wa zahaba shafi'i wal hanifa kuma waɗannan sune suka ce wajibi ne in kai alwala baka ce bismillah baka bar wajibi kuma barin wajibi iya iya ruzu abu kuma suna da gaskiya tunda manzon Allah ga abin da ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira wala wudu'a liman lam yuzkur ismallahi alai babu alwala ga bar wajibi amma ci Allah ba wannan suka duba suka fito da fitoyin nasu abin canna wa zahaba shafi'iyya shafi'iyya sun tafi wal hanafiyya da hanafiyya wa malik da imamu malik wa rabi'atu ra'i da rabi'atu ra'i ila qawlu bisniyya sun ce bismillah sunna ce alwala da imamu shafi'i da imamu abu hanifa da imamu malik da rabi'atu ra'i sun tafi akan bisniyya ambaton Allah cin alwala sunna ce bisniyatu tasmiyya kace bismillah to ka aikata sunnar manzon Allah ya ci nan amma in jana amma du'a'u ba'dahu amma addu'a da ake bayan kammala alwala faqad warada min hadis Umar radiyallahu an akwai ingantacciyar magana daga hadisin Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi wanda yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin babu ɗaya daga cikin ku ya tawadda yayi alwala fi yasbiqul wudu'a ya kyautata alwalansa sama ya qul sanan yace ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa Allah kadai ne abin bauta wahdahu la sharika lahu shi kadai yake bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammadu bawansa ne kuma jakadarsa ne illa futihat lahu abwabul janna samaniya wace sai an bude masa kofofin aljanna guda 8 yadkhuluha min ayyuha sha za a ce higa aljanna ta kofar da yake an fahimta ta kofar da yake to amma ba ku ji sharadin ba ma minkum min ahadin yatawadda babu ɗaya daga cikin ku da zai yi alwala alwala ko bayan da kaga ana yi ba sai yanda shari'a ta ce ake dewa Allah ya mana rahama Allah ya gafarta mu koyi muna abu ne kai kamar ayatan nas kai abin da muke dauka kenan ka tashi a garin musulunci da musulmi kage yanda ake alwala ana wanki nan ana shaka nan ana goge nan duk kaga ana yi amma baka da wanda ya koya maka yake yi kaga ana sallah kai ka karanta ko kaje ana karatu ana sallah amma baka da malamin da ya koya maka yake yi sallah wannan kuma kalubale ne akan mu gaba daya tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji Isra'i da Miraj Allah ya bashi sallah ya dawo sai da mala'ikan Jibril ya biyo shi har garin Makka ya shiga gaban sai mai sallah manzon Allah ya gani da idonsa manzo Allah iya bayan Jibril shi gabe masa yace sakon da Allah ya baka na sallah to haka yace a nuna maka yi sannan shi ma manzo Allah ya shiga gaban sahaban suna kallon sa yayi sallah har ya je ga zama ya zauna ya waigo yace musallu kama ra'aitu muni usalli haka za ku yi sallah haka sallar ta zo kuma har yau dinnan haka take sai dai in kai ne ba za ka yi ta yadda take ba alwala akwai abubuwa a takeice din da lokaci yana hararu amma akwai abu na farko wanda kansa ruwan da za ka yi alwala shi kansa ruwan shari'a ta yi magana a kansa ba da kowane ruwa ke alwala akwai mutumin da ruwa ba zai sha shi ba amma zai alwala wani baya ya sha ruwa sai na gora amma duk wanda ya samu kai sai maka alwalarsa da shi ba ruwan shi amma inda alwala ba da kowane ruwa ake yi ba shari'a ta bada ta kayyade ruwan da za a yi alwala da shi an fahimta sannan alwala manzon Allah ya koya wa sahabbai daban-daban akwai sahabi Usman dan Affan akwai lokacin da ya yi alwala ya juyo ya ce wa mutanensa haka za a aito rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ido na ya nuna wa manzon Allah ya irin wannan alwala saboda wajibi ne mu san yanda manzon Allah ya yi alwala sannan mu kwatanta yanda ya yi har in muna so aiki mai jaba a daidai to wannan shine mamil kuma ya tawaffa fa yasbigul wudu'a alwalan kuma sai ya kyautata ta ba alwala da muke fatal ba a'a alwalar ka kyautata alwalar ka yi ta da kyautatawa da sani da ilimi sannan ka faɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma kalmar kana faɗa ta nan a zuciyar kana aikata aiki da ita to sannan sai manzon Allah ya ce Allah ya ce za a bude ma kofin aljanna guda takwas za ku ji aikin a baki kamar da sauki amma idan malamai suna fassara wannan dokokin wallahi ba su da sauki sai an yi aiki sai an jajirce sannan za a haɗu da wannan fallan saboda idan mun zo darasi na gaba insha Allah za mu karanto gurabin da yake samun matsaloli da kusakurai cikin alwala'in Allah yadda مالك يتوى وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين وما زعل الله يتبت قريش إذن يأي الولا إياتي اللهم اجعلني من التوابين الله كسن يعني تكين ما ستوبا سنن الله كسن يعني تكين ما سسركي ودوبا إن توبا يكي دكي ما ما زعل الله يتي إياه سوء الله يسن تكين ما ستوبا وان الله يكبر توبا سنن كما أمزن الله إياه سوء الله يسن يعني تكين ما سسركي وان الله يسرك كيسو inna allaha yuhibbu at-tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin allah iya san masu tuba kuma iya san masu tsarki allah ka karbi tuban mu ya allah kuma allah ka tsarkake mu ka jefa mu cikin bayin ka tsarkake ya allah allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya za mu tsaya ana insha allah lokaci yayi abinda muka faɗa daidai allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure allah ta'ala ya dauke mu da kansa allah ta'ala ya nuna mana gaskiya ce ba mu yi kunbinta allah ya nuna mana ƙarya ce ba mu yi kunguje mata Allah muna roƙonka ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka taimake mu ka agaza mana Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka shirye da mu da zuriyarmu Allah ka daura mu a tafarki madaidaici Allah ka hada mu da alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka kasarmu da jaharmu Allah ka ƙara mana albarka Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ya ƙara mana ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali abubuwan da ke gaban mu na siyasa da zabe Allah ta'ala ya kai hannun mu kan daidai Allah ya kaddara mana alkhairi Allah ya zaba mana abin da yake zama alkhairi a addinin mu da mu'amalar mu da rayuwar mu gaba daya Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya dukkan masu buƙatu a cikin mu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan masu neman tsari wani abu a rayuwar mu Allah ya tsare mu Allah ya ba mu tsaro da kariya Allah ka tsare mu a gidajen mu Allah ka tsare mu a masallatayyar mu Allah ka tsare mu a kasuwannin mu da hanyoyin mu Allah ka ba mu tsaro da aminci a duk inda muka tsinci kanmu ya Allah Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya yau na farko kwanan wata 14 go ga watan shi ne yau watan shi da musulunci wanda ya daidai da kuma 7 ga watan 1 miladiya can hijira 1444 miladiya kuma 2023 Allah ya mana albarka na'am bismillah 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 To ya kake ga in gamanta? Ya kake in gamanta? Ya kake in gamanta kai? Qur'ani ya ce wa zukur rabbika idza nasit. Duk lokacin da ka manta da ambaton ubangiji kana tunawa sai kai. Ko ka gama alal rabbika bayan ka tuna sai ka ce bismillah shikenan ya wadata. Ba sai ka saki alal rabbika insha Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Wa alaikum assalam. To Allah ya sa mu sani. Ikarin waje alimi ibadika salin bai inganta ba. Abin da ya inganta a hadisi shine Allahumma ja'alni min at-tawabina waj'alni min al-mutatahhirin bakin nan ya tsaya. Amma waje alimi ibadika salin bai inganta ba. Hakan daga hannunan da ake shi ma duk bai inganta ba. Ba a samu hadisi ko manzon Allah ya aikata ba. Wa khairul huda huda rasulillah. Har daga kan ayan da kake kai gama alula haka zaka faɗa ba wani daga kai ba wani daga hannu da yake insha Allah. Allah ya samu dace. Na'am. Ita babin addu'a babi ne guda biyu. Akwai addu'a ma'asura irin yanda manzon Allah ya zure ta haka zaka yi. Akwai kuma an baka fage, an baka fage. In kana roƙon Allah kan buƙatunka zaka iya hada abin da kake roƙi Allah. Idan ababin ba ma'asura bane, ba gunda manzon Allah ya ce ga iya inda ban za a yi bane. Kamar a wani gune ba ƙarshen alwala ba, haka daga hannu kana roƙon Allah zaka iya ƙarawa. Allah wajalim min at-tawabin wa jalim min al-mutatahhirin wa jalim ibadika zaka iya, amma a wajen alwala. Amma iya ta alwala tana da kaidi. Akwai ma'asura, akwai ghairu ma'asura. Akwai addu'a mai kaidi da shari'a ta ce iya ka wannan zaka yi ba a yadda ka fita ba. Akwai kuma addu'a da aka baka fili majal zaka iya yi roƙon abin da ka dama. Wannan shine insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته